أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يهك بركة مدسادوا أولنا مسلاتي ميتار البركة مركز نا مجيما دنتي قبدا مجلس منا القرآني وانا شيني مجلسي نبي أتكين تفسير سورة الأحزاب منا تقص قواتا شعبان هجرة قرم مكزوا مدينة دبو إعادة أريه إدا أربعين دباكوي واندي ديدي دا إشرين دباكوي قواتا إعادة أكلان دباتور دبو بيو دا إشرين دبيا دبو بيو دا إشرين دشدة كما يندى مقصابا قامون مشركة راتو إندا فايتن بايا إعادة كوبيو سوما أمسا سنن مشركتكم كراتو إن شاء الله. عليكم السلام.
ما تعرفش بالكيان كون بانينا كنكي كك اي بي شو بتي اي كودا كودا اي بي اي 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 اي
اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي suna da wani matsayi wanda Ubangiji ya hada bautar shi da kyautatawa iyaye. To sai dai a duk kyautatawa da za a yi, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul Luqman, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Duk irin kyautatawa da za a yi iyaye, in dai abin da za su sanya ɗansu ne abin da yake sabo ne na Ubangiji. Ita kuma ayat sai take karantar da mu akan duk abin da zai hada ka da kai da zai hada bautar Ubangiji da wannan abin da suka umarce ka, yace fala tuti'huma, kada ka yi musu biyayya. To duk abin da yake sabo ne na Ubangiji, iyaye su umarce ka ka aiwatar, to wannan haramun ne ka musu biyayya akan shi. Sabanin haka kuma wajibi ne ka yi musu biyayya, saboda an umarce ka kyautata musu. Sai dai mas'alar wane bana so ka abuwacce, da kwai rubama tana da wani dalilinta akan haka, ko bayan raina bana so ka armuwacce, da kwai dalilinta, da kwai maslaha a ciki take. Wannan maslaha ita za a leƙa, in kuma babu wata maslaha, kuma wannan wani al'amari ne, in dai ya riga ya mata alƙawari ko bayan ran nata ba za a yi ba, to yana ɗaya daga cikin abin da yake wajibi game da musulmi ya cika alƙawari. Amma dai aure ba haramun bane ba, sai dai kullum ana dibawa wane ne tsaran wane, saboda shi a duniya ba a taɓa yin shi ba haka ba, kowa da tsaran shi. Kada ka tai ka dauki wanda ka san dama ba matarka bace ba, ko ita ma aihiyar ta san wannan, in an mai arman ba a zamana ba zaman lahiya ba, ko kuma tana ganin wata maslaha akan hakan, shi sun ya tai umarni kai kuma ka dau alƙawari ba za ka yi ba. A halin tana da rai, in kana da abin da zaka iya iqna'in da kai convincer inta a ciki, to sai kai kokarin kai convincer inta, in kuma ta giya nan kuma yake mata biyayya akan wannan, rayuwa ce ba wani abu ba. Eh, wallahi ta'ala a'lam. Ƙarshen karatunmu mun fara fassara aya ta farko, lokaci ya yi halin shi muka tsida, insha Allah za mu koma kan aya ta farko. ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tut'il kafirina wal munafiqin inna allaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbika inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Ubangiji yake cewa ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah kadda ka bi ra'ayin kahurai da munafukai ko kuma abin da suke kanci, ka sani lalle Allah masani ne akan dukkan abubuwan da zai kai ya kawo da irin uquba wadda bawa zai samu kanshi idan ya bi ra'ayin kahurai da munafukai. Kuma Ubangiji hakiman mai yawan hikima ne a duk abin da yake aiwatarwa. Yace wattabi' ma yuha ilayka min rabbika, abinda ake so da kai ya kai wannan annabin shine ka bi abinda aka yi maka wahayi daga gun ubangijinka, saboda ubangijin nan naka ya kasance bima ta'maluna khabira, da duk abinda ku kasance kuna aikatawa masani ne. Shine mun fara fassara wannan aya ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah. Ubangiji sai ya fara bayani da kira ga wannan annabin, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabin. Shine malumai suke cewa shine ake kiran shi da al-khasa'isul karima, wa ansa abubuwa na karamci wanda Ubangiji yake banci manzonmu sallallahu alaihi wasallama da su. A ganin da ya tashi kira sai aka ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabin. Sabanin dukkan kiran da Ubangiji yake yi wa sauran annabawa ana kiransu da sunayensu. Haka nan idan ka leƙa wannan kiran zaka gani Ubangiji ya kirayi manzonmu sallallahu alaihi wasallama da siffar kasancewar shi annabi, da siffar kasancewar shi annabi. Shi kuma annabi zaka gani maqam ne ko wani matsayi ne wanda Ubangiji yake kai bawa zuwa gare shi. Kamar idan muka koma a cikin suratul Ma'ida, Ubangiji ya kirayi manzonmu da ya kirayi annabinmu da manzo, yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika, ya kai wannan manzon ka isar da abinda aka sabkar maka na daga wahayi. Wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata, idan kuma baka isar ba da wannan sakon ba to tabbas yaunin da aka dora maka ka isar da sako da cika shi. Kaga wannan dukkansu suna karantar da mu lalle annabinmu Ubangijinmu yana kiran shi da siffar shi ba da sunan shi ba. Shi sanya za ka gani malamai suna cewa idan aka ce maka annabiyyu an zaƙulo shi ne daga annaba'u. Shi sanya idan ka koma riwaya ta tawar shi zaka gani ana kira annabiyyu aulabil mu'minina, ai asalin shi annaba'u. Kinan wannan wasuha annabiyyu bilwawi, asalin shi shine ana kira annabiyyu bilwawi, ko kuma ya kasance mushtaqun ne minan naba, wanda yake bada labari. Idan ka dauka dukkan su na harkon ko na biyun zaka samu lalle abu ne wanda Ubangiji ya kambawa shi. Idan ka dauke shi mushtaqun ne minan naba, zaka dauka malumai suna cewa abin da ake kira annabaw annabawa shine duk abin da ya daukaka, duk abin da ya daukaka shi ake kira da annabawa. Kenan shi kuma annabin ya kai saboda Ubangiji ya daukaka shi a dukkan annabawa, kuma abu ne wanda yake sabanin lissahi ko tsari na dan adam kuma bayan annabi. Yasan ya nan Ubangiji sai yake kiran shi da ya ayyuhan nabiyyu. Idan ka dauka zaka gani kamar yanda muka yi bayani sabanin annabi sallallahu alaihi wasallama, kowanne Ubangijin shi na kiran shi da sunan shi. Kama yanda Ubangiji yake karantar da mu a cikin Al-Qur'ani, lalle wa ya Adam uskun anta wa zawjukal janna, ya Ibrahim a'rid an hadha, da sauran dukkan annabawa idan ka leka zaka gani Ubangijin su yana kiran su da sunayen su, ya Musa da sauran su. To wannan ita ce khususiyya, zaka ga Ubangiji yana kiran annabin shi da wannan. Wani zai ce a'a, ai da kai sunan annabi a cikin Al-Qur'ani, kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana a cikin Al-Qur'ani a bama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, ko kuma Muhammadur Rasulullah, ai duka ai Ubangiji ya kirayi manzo da sunan annabi da sunan shi qad'an ba da sunan siffar da aka aiko shi da ita ba. To nan sai ka cewa mutum a'a, ai Ubangiji yana kiran shi ne a wannan din ya ba mu labari akan shi karan kanshi annaban wa ma muhammadun illa rasulun qarhalat min qablihi ar-rusul wannan annabin da aka aiko muku mai suna muhammadu lalle ba kowa bane ba face tukamakon annabawa illa nabiyil wa ma muhammadun illa rasulun wannan muhammad din ba kowa bane ba a cikin mu face manzo wanda mu muka aike shi qarhalat min qablihi ar-rusul hakika da kai manzanni wanda suka gabace shi wanda su ma sun zo sun isar da sako kamar yanda ubangiji ya umarni a isar da sako haka can yake bayyana mana a cikin wannan yace muhammadur rasulullah kaga labari ne ake baka lalle muhammadin nan manzo ne dan aike da gun ubangiji shi kaga wannan shi yake tabbatar maka lalle kiran da ake yi wa ko kiran sunan manzon Allah a cikin alqur'ani dan a baka labari wane ne shi amma dai idan za a kiraye shi a mai wani umurni sai dai a kiraye shi da ya ayyuhar rasulu ko kuma wannan ya ayyuhan nabiyyu ko kuma da sauran kalmomi ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ko kuma kalmomi wanda suka dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka idan muka leka zan magani yana ɗaya daga cikin khususiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangijin mu ya hana mu da mu kiraye shi qat'an da sunan shi ko muka ce muhammadu ko ka ringa kiran annabi da sunan kamar yanda kake kiran wani mutum wanda kuke rayuwa tare da shi idan muka koma ubangiji yana karantar da mu a cikin suratul nur la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda kuke kiran junanku idan kun tashi wata mu'amala wani a shi ba haka ba ake ba sai dai a ce manzon Allah ko kuma annabin Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duka yana ɗaya daga cikin karamci wanda manzon Allah wanda ubangijin mu ya karanta manzon mu sallallahu alaihi wasallama haka idan muka dauka zan mu gani lalle manzon mu sallallahu alaihi wasallama ubangijin mu ya karamta shi kasancewa har ya rantsi da rayuwar shi inda yake cewa la'amuruka innahum lafi sakaratihim ya'mahuna ai na rantsi da rayuwarka lalle su suna wani cikin wani hali na magagi a cikin suratu al-hijr daga gani da kai abubuwa daban-daban daga cikin al-khasa'isul karima na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ubangiji ya fifice shi akan sauran annabawa daga cikin su shine wannan kalma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ubangiji ya sabkar yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annaban sabanin sauran annaba za a kiraye su ne da sunayensu idan ka bibi alqur'ani zaka gani ba wani manzo wanda ubangiji bai kiraye shi ba da sunan shi ba duk manzan minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka daga cikin manzannin da kai wanda muka alabarta maka labarin su da kai wanda ko bamu labarta maka labarin su ba haka idan muka koma zan mu gani ubangiji dukkan su wannan manzannin sai aka kiraye su kowanne da sunan shi kamar idan ka shiga inna auhayna ilayka ma auhayna ila nuhum wan nabiyina min lalle mun maka mun yi wa'ayi zuwa gare ka aka gabatar da ambatan manzon mu sallallahu alaihi wasallama ba tare da sunan shi ba su kuma aka biyo baya sauran annabawa da ambatan sunan su kuma a bayyane kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di kaga dukkan su ubangiji ya ambace su da sunayen su shine nan kuma yake bayyana mana yake cewa ittaqillaha ya kai wannan annabi ka ji tsoron ubangijinka nan wani zai ce ittaqillaha menene takawa jin tsoron ubangiji shine dai abinda kullum muke labartawa juna in an ce ittaqillaha wa da ka ji tsoron Allah to ma'anar tana kusa da haka ka ji tsoron Allah ya za ai ka ji tsoron Allah shine nan idan muka dauka zan mu gani ittaqillaha ma'anar shi ko kuma wannan kalma attaqawa an zaƙulo ta ne daga alwiƙaya abinda ake cewa wiƙaya da harshen larabci shine kariya mutum ya kare kanshi da duk abinda zai iya cutar da shi shine attaqawa bi ma'anahu alwiƙaya ko mushtaqatun min alwiƙaya asalin ta'un ita ce aka maida ta wawu kenan ya koma attaqawa wannan waqa kenan lalle duk wanda yaji tsoron Allah to ya riga yi ko in aka ce wane ji tsoron Allah to wannan nan ya riga yi ya sanya wa kanshi shamaki akan abinda ubangiji zaya azabtar da shi shi kuma abinda ake cewa takawa shine mutum ya dau dukkan wani wata kariya daga azabar Ubangiji. Duk abin da zai iya shamakance ka daga azabar Ubangiji, to kai kokari ka kare kanka da shi. Shi ko biyuwa ka kare kanka da azabar Ubangiji, tabbas sai kai abin da Ubangijin ka ya umurce ka, ka hani da abin da Ubangijin ka ya hani ka. Wannan ita ce takawa. Shi sanya Muhammad bin Usaymin ya kawo yake cewa abin da ake nihi da takawa shine fi'lu awamirillahi wa istinabi min nawahihi, shine yin abin da Ubangijin ka ya umurce ka, nisanta duk abin da Ubangijin ka ya hane ka. Shi kuma mun sani lalle yin umurnin ko bin abin da aka umurce ka ko aiwatar da abin da aka umurce ka shine ana jingina shi ne zuwa ga Ubangiji. Duk lokacin da zaka yi, to zaka yi ne dan Allah, dan ya kare ka, ya baka ladan abin da ka aikata, ya kare ka da azabar wutar jahannama. Yasan ya da kai Talq bin Habib yake cewa abin da ake cewa tsoron Allah shine an ta'mal bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawabahu, shine kai biyayya da duk abin da Ubangijinka ya umurce ka akan haske wanda manzanka ya zo da shi. Haske wanda manzanka ya zo da shi shine Alqur'ani da Sunna, yanda aka karantar da kai ba tare da ka kirkiro wani abba da iyaye da kakanni ba, ko ka aiwatar da abin da iyaye da kakanni suke aikatawa ba. Zaka yi ne ƙarƙashin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kana mai neman ladan abin da ka aikata. Haka kuma wa anta turka ma'siyata Allah ala nurin makhafata azabillahi, kabar dukkan wani sako wanda yake ya amsa sunan sako akan yanda ko kalkashin yanda aka umurce ka gudun azaba ta Ubangiji. Wannan shine takawa. Kenan bawa ya sanya shamaki tsakankanin shi, ko ya sanya dukkan wata kariya tsakankanin shi da shi da Ubangiji, diddan kai hadu da azaba ko hushi na Ubangiji. Shi sanya da kai ta'arifi wanda Ali ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi yake karantar da mu, yake cewa idan aka ce maka attaqwa shine al-khawf min al-jalila, wannan Ubangijin namu mai girma mu ji tsoron shi, saboda Ubangijin mu yana nan inna batsha rabbika la shadid, akwai wani ne wanda kai ba ma wani ne ba, a kodai yaushe kana rayuwa nan duniya a gobe kiyama yana iya kama ka da azaba, in ya ga dama ya azabtar da kai anan ya maka anan duniya, ya maka gobe kiyama, in ya ga dama ya maka anan gobe kiyama, ya yi maka ya sanya ka gida aljanna, in ya ga dama kuma ya jinkirta maka sai gobe kiyama ya kama ka. Wannan duka tsari ne na Ubangiji, yanda ya ga dama haka yake aiwatarwa. Shi yake cewa ka ji tsoron wannan Ubangijin naka, yace kuma wal amalu bit tanzila, kaga nan ala nurin ya zo maka, kenan kai aiki da abin da aka sabkar maka na daga alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba wai abin da raina ta ga dama ba, shi zan gani a ina ganin kazan nan ya dace ko kaza bai dace ba, kamar yadda wa'ansu daga cikin mu'tazila suka ce akan al-mas'alatu al-hasan wal-qubu, suna ganin duk abu mai kyau shine abin da hankali ya kirdada ya tabbatar wannan abin yana da kyau, duk abu wanda yake mai muni kuma duk abin da rai ta kyamata hankali ya kai zuwa gare shi akan abin nan bai da kyau, yake ganin a duk abin da rai ta gani ya dace to wannan shine abin da yake daidai, abin da yake rai ta gani bai dace ba shine sako na Ubangiji. Sabanin shi kuma abinda Ubangiji ya tabbatar mana shine kalkashin abinda aka sabkarwa manzonmu sallallahu alaihi wasallama, shine yake bayyana mana, yake cewa wal amalu bit tanzil, aiki da abinda aka sabkar maka daga alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wal qana'atu bil qalil, mutum ya yarda da abinda Ubangiji shi ya wadata shi da shi shine rabin shi, kada ya ringa hawami ya ringa tunanin a ai shi ma sai ya samu kaza, sai ya kai wani, sai ya samu irin abinda wani ya samu, wannan baya daga cikin jin tsoron Ubangiji. Sannan yake cewa wal isti'dadu li yawmir rahil, wajibi ne ko yana ɗaya daga cikin tsoron Allah mutum yayi shirin ko ta kwana saboda gobe kiyama. Kowa zai ya bar wannan dan bulaguro wanda yazo zai ya huce. To kai shiri saboda wannan rana ta bulaguro. Shi sanya wajibi ne mita ka tsantsan mi kwadayin sawa zukatan mu jin tsoron Ubangiji, saboda da zaran an ce wani babu jin tsoron Ubangiji a rayuwar shi, to ya riga ya kadi kenan. Shi sanya jin tsoron Ubangiji shine mafi alkhairin garanti wanda zamu iya kiyaye rayuwar mu, kiyaye rayuwar diyan mu a nan gaba. Jin tsoron Allah shi zai gadar maka ka wayi gari zaka mutu ba tare da wani rigici ba akan abin da ka bari a rayuwarka ba, ko akan abin da zaka tarasu ba.
ci sanya ai can ubangiji yake bayyana ma ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanu alladhina amanu wa kanu yattaqun kaga wannan shi yake nuna maka wanda yaji tsoron ubangiji to tabbas idan rai ta zo karshe yana samu albishir guda biyu shine kadda ya damu akan abin da ya bari a rayuwar sanin duniya kuma kadda ya ji tsoro akan abin da zai riska idan an amshi ranshi a gun ubangijin shi haka kuma mafi alkhairin garanti ne wanda zai kabar wadiyallanka a bayanka mu koma cikin suratul kahf ko kuma mu koma cikin suratul nisa ubangiji yake bayyana wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan alaihim khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida wa idan suke tunanin a ai sun bar ga zurri'a nan ga ta nan ga ya ta cikanta ya zan mi da ita bayan raiwa zai dauke wannan su kaza da kaza yake cewa to irin wa'annan masu zin wannan tsoron falyattaqullaha su tsoron Allah a cikin mu'amalarsa ta yau da gobe tsankanin su da mutane tsankanin su da ubangiji wal yaqulu qawlan sadida su yi fada fada wanda take daidaita wanda take fada mafi daidaiciya wa'annan duk wanda yayi haka to tabbas zai samu samun lamani a rayuwar shi ta gobe kiyama haka kuma abin da ya bari a nan rayuwar shi ta nan duniya mu koma kan suratul kahf mu dan yi lura akan abin da ubangiji ya hakaito mana na abin da ya wakana tsakankanin annabi Musa da Khidir lokacin da suka shigo wani gari da suka zo wannan garin suka nema a karbi bakuncin su ba a karbi bakuncin su ba me ya wakana sai a lokacin da Khidir ya ga wata katanga tana neman haduwa kuma ya ce wa annabi Musa to azami ga wannan katangar zan mata da shi ne annabi Musa yake ce laushi italatta khasta alaihi ajar ai da kaga dama da ka ce wa'annan masu katangar su baka wani lada akan aikin da kai musu a biya ka a lokacin da Khidir sai yake ba mu labari bayan an babe tsankanin shi da annabi Musa bayan lissahi ya cika an yi uku yayi tambaya ya ce kuma kadda ya mai tambaya sai yake ce me wa ammal jidaru fa kana li gulamin yatimin fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumu wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa fa'altuhu ana min zalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra yake ce mai annabi Musa kaga wannan katanga wanda muka shigo gari muka ga tana neman haduwa muka tada ta yake cewa ta kasance ta wa'ansu yara ne wannan yaran dukkansu marayu ne suna rayuwa a cikin wannan gari wanda muka shigo yake cewa kalkashin wannan katangar da kai taska ta dukiya a kalkashinta yace babansu ya kasance mutum ne na gari ya mutu ya bar musu wannan taska yake cewa sai ubangijinka ya numaci taskar nan kadda ta huto ta bayyana game da wannan yaran ko ta bayyana ga wa'ansu wanda suke jibinta al'amarin yaran nan su cinye wannan dukiya har sai yaran nan sun zamanto sun balaga sun kai munzalin da za su amshi dukiyarsu su rike dukiyarsu da hannayensu yake cewa dalilin da haka dalilin da wakana abuhuma salihan babansu ya kasance mutumin kirki ne shi sanya ubangiji ya umurce ni in tayar da wannan katangar dan kan wannan taskar tasu ta shiga hannun wa'ansu ko ta shiga hannunsu ba su shiga ba hankalinsu ba a bannata wannan dukiya yace wa ma fa'altuhu an amri ba nayi bane ba dan san raina ba kurum ya abin ya na gani katangar ta fadi na zo na tada ta a wa ma fa'altuhu an amri bin yi shi ba dan radin kaina ba wannan al'amari mari ne ko umurni ne dogon ubangiji na shi ne yake bashi labarin zalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sabara wannan shine fassara abubuwan da na aikata wanda ka gaza hakuri in baka labarin su ka tambaye da akan su dan haka shikenan hada firaqu baini wa bainik wannan ita ce rabuwa tsakanina da ni da kai mahallu shahid nan dalilin me ya sanya suka shigo gari aka umurci Khidir ya tada wannan katangar tare da annabi Musa wa kana abuhuma salihan babansu ya kasance mutumin arziki ne mutum ne na gari kaga wannan shi yake karantar da kai kasancewarka mutumin kirki kana jin tsoron ubangiji to tabbas ubangijinka zai yi maka gata zai kiyaye maka abin da ka bari a rayuwarka ta nan duniya haka idan muka leka jin tsoron ubangiji yana ɗaya daga wasiya wanda ubangiji ya yi wa mutanen farko da mutanen ƙarshe kamar yadda yake bayyana mana a cikin suratul nisa walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha tabbas mun yi wa waɗanda suka gabace ku muka ba su littattafai wanda muka ba su littattafai waɗanda suka gabace ku haka kuma mun yi muku wasiya akan ku ji tsoron Ubangiji ku yi aiki da abin da Ubangijin ku yi wa Ubangijin ku biyayya akan yanda ya umarci manzanku ko akan abin da aka saukar muku na daga Alkur'ani da Sunna. Wannan shine abin da Ubangiji yake umurtan mu da shi. Kaga wannan shi yake karantar da kai lalle jin tsoron Ubangiji ko attaqawa yana ɗaya daga cikin abin da aka yi mana wasiyya aka yi wa waɗanda suka gabace mu wasiyya. Ya sanya Imamul Qurtubi yake cewa umarni da kyakkyawa umarni ne ko umarni da jin tsoron Ubangiji ko umarni da takawa umarni ne wanda aka yi wa kowace al'umma tun daga farko har zuwa ta ƙarshe kuma na ƙarshen mu ne wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka idan muka koma da kai hadisin Irbad bin Sariya yarda Allah shi tabbata a gare shi yake ce mana wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah tare da mu sallar asuba. A lokacin nan manzo Allah ya tashi yake yi mana wa'azi yace wani wa'azi ne wanda yake tike da balaga yace dalilin wannan wa'azin da yake yi mana zakatunmu ta gabato zuwa ga Ubangiji idanuwa ya zubar da hawaye yace zakatunmu ta gilgiza yace kai ka ce wannan wa'azi ne wanda yake na ban kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi mana. A lokacin nan yake cewa manzo Allah sai yake ce mana a cikin wannan wa'azin usikum bi taqwallahi ina muku wasici da jin tsoron Ubangiji da taqwa biyayya game da Ubangiji nisantuwa duk abin da Ubangiji shi ya hane ku yace baya da haka wasami wa ta'a duk wanda Ubangiji ya sanya shi ya kasance shine jagora a gare ku to ku yi biyayya sai mai yake ce mana wa in ta'ammara wa in kana abdan habashiyan koda baki ne bawa yazo ya kasance shi zai yi jagorance ku to ku yi biyayya ku yi biyayya wannan shine umarni na shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka yana ɗaya daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya Ubangiji ka ba wannan zuciya ta wa taqawakka shine biyayya ga abin da kai umarni hannuwa da duk abin da Ubangiji ka hane mu sannan Ubangiji ka tsarkake wannan zuciya tawa kai ne mafi alkhairin mai tsarkake wannan zuciya. Wannan shi yake karantar da mu lalle taqwa wasiyya ce ba karamin wasiyya ba wanda Ubangiji yayi wa dukkan annabawa haka yayi wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan muka tayi cikin suratul shu'ara zan muka Ubangiji yana bayyana mana idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaquna kaga annabi ne yake yi wa al'umma shi wasiyya tabbas ku ji tsoron Ubangiji ya ku ɗan uwana dan me yasan ya ba za ku ji tsoron Ubangiji ba ba za ku yi abin da aka umurce ku ba ku yi hannu da abin da aka hane ku ba. Haka idan muka koma cikin abin da Ubangiji yake labarta mana na kissa annabi Salih yace cewa idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun dan uwansa Salihu yana musu wa'azi yana cewa shin ba za ku yi abin da Ubangijin ku ya umurce ku da shi ba ku hannu da abin da Ubangijin ku ya hane ku ba shine taqwa shin ba za ku ji tsoron Ubangiji ba. Wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah ka yi min wasiyya manzo Allah yake cewa usika bi taqwallahi wal ihsan yake cewa na maka ina maka wasiyya da jin tsoron Ubangiji kuma da kyautatawa shine wannan yake cewa fa inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun sabida Ubangiji kullun yana tare da waɗanda suke da taqawa da waɗanda suke kyautatawa a rayuwarka kullun a same ka da wannan abun guda biyu shine taqawa ta Ubangiji kuma da kyautatawa sabida wannan kyautatawa da taqawan nan idan ka hada su guda biyu to tabbas gidan aljanna shine makoma. Ki sanya mu dauki wata riwaya wadda Imam Tirmidhi ya mutar da ita hadisi ne wanda yake ingantacce wasiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa Mu'az bin Jabal. Manzo Allah yake cewa Mu'az ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka tsinci kanka in a wani hali ka samu kanka to ya kasance takawa ta Ubangiji ita ce a gabanka. Yake cewa ko baya da haka wa atbi alhasanata sayi'a tamhuha kabi mummuna da kyakkyawa wannan kyakkyawan sai ya goge wannan mummuna wanda ka aikata shi sai ya duk lokacin da bawa yayi wani abu na hoto na hoto da Ubangiji na sabawa Ubangiji to yi kokari ya aiwatar da wani abu na gari wanda zai mai wannan mummuna da kyakkyawa ko kyakkyawan nan ya mai wannan mummuna wanda ya aikata bayan mutun yayi istighfari ya tuba akan zanban shi shine yake cewa kuma wa khaliqin nas bi khulqin hasan ka tudanyi ko ka mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau da halayya wanda suke mai kyau kaga wannan shi ya huto mana kaga wannan abubuwan guda biyu jin tsoron ubangiji taqawa da kyautatawa a rayuwa wannan su ne gatan bawa idan bawa ya same su to tabbas ya samu abinda yake zai mai labarin shiga gidan aljanna yawan ya duniya lahiya haka gobe kiyama yawan ya lahiya kuma jin tsoron ubangiji wai ba wai a sai a gaban mutane ba duk inda ka samu kanka kamar yanda yake bayyana mana ittaqillaha haythu ma kunta duk inda ka samu kanka to wajibi ne ka samu taqawa ta ubangiji kamar yanda yake bayyana mana wajibi ne game da waɗanda suke jin tsoron ubangiji ta kasance taqawa ita ce tuhosu wai ba wai kurum in ka tayi wani wuri ba sai ka zame wannan tuwa kai masha aka ka aikata abin da kake so sami da kawai wani ya ganka kawai wani an makamanta haka a'a wannan taqawa ta kasance ita ce tuhakka kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul a'raf walibasut taqawa ana so mutun ya kasance tuhoshi ita ce jin tsoron ubangiji ita ce taqawa duk lokacin da mutum kwa ya tuhatu da taqawa ubangiji to ba wani abu wanda zai zo ya ratsa shi ya kasance yayi huto na huto da ubangijin shi haka idan muka dauka taqawa shine babban guzuri wanda ya kamata a ce wani ko dan adam ko musulmi ya guzurta da shi kuma yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqawa ku yi wa kanku guzuri ku yi wa kanku tanadi amma dai babban tanadin da ake so dan adam ya yi wa kanshi shine ya kasance yana da taqawa yana da taqawa wannan shine babban tanadi wanda bawa zai yi wa kanshi a rayuwar shi ta duniya in dai baka yi wa kanka tanadi ba na taqawa taqawa ba ko baka yi wa kanka guzuri ba na taqawa ba to tabbas guzurin ka kasir ne jiddan da zaran an ce an dauki ran to ba wani abu wanda zaka iya daukan shi a matsayin guzuri dan ka isa zuwa ga bulaguran da yake jiranka Allah ya datar da mu da kai hadisin da Imam Ahmad ya hutar da shi an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu ne yake sanya mutun gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa taqawallahi wa husnul khuluq shine taqawa da kyakkyawan hali wannan abubuwan guda biyu su ne suke sanya bawa gidan aljanna shi sanya kullum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama riwaya wadda Imam Muslim ya wutar da ita yana addu'a a karan kanshi yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina ya ubangiji ina roƙonka shari'a ina roƙonka at-taqwa shine jin tsoranka kuma ina roƙonka kame kai kuma ina roƙonka wadata wannan su ne abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake roƙon ubangiji lalle ya wadata shi da su idan muka dauka wannan taqawa madama bawa ya same ta a rayuwar shi to zata ne maganin komai daga cikin fa'idodinta shine duk lokacin da abu ya kasance ya cikara yayi tsanani wallahi in zaka koma gun ubangiji ka ne dame al'amarin nashi ka ji tsoron shi duk abin da zaka yi ne dan shi ba dan wani ba dan wani abu ba kuma zaka kame kanka ba zaka aikata abin da yake haramun ba dan Allah wallahi sai ka samu budewa al'amurranka duk abin da ya maka tsanani wallahi sai ka samu sauki akan shi ubangiji yana bayyana mana a cikin suratul talaq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk abin da ya kumci in dai zaka ji tsoron ubangijinka to ubangijinka zai samu maka mafita a cikin al'amarin nan amma dai lokacin da wai yake tunanin ya shiga cikin halin kumci to a lokacin nan zai yi barambaran da shi da ubangiji a wannan halin ne ake so ya kasance ka tufatu da tuha wadda take ta jin tsoron ubangiji ta taqawa idan ka tuhatu da ita to tabbas zaka samu waraka zaka samu yayewa dukkan wani tsanani wanda yake cikin rayuwarka haka wannan duk abin da yake bacin rai ne abin da yake damuwa ne ko a wani abu makamancin haka wallahi madama bawa zai rataya wa zuciyar shi jin tsoron ubangiji ya tuhatu da jin tsoron ubangiji da taqawa to tabbas zai yayi idan muka koma cikin talaqi ubangiji yake bayyana wa yarzuquhu min haythu la yahtasib me yake kawo umci tawaya a cikin arziki kana so kaga samu wanda ya bata maka rai an yi kaza yace to ubangijinka zai wadata ka zai arzuta ka ta inda baka tunani yace wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da ubangiji to ubangijin shi ya isar ne illa allah baligu amrihi qad ja'ala allah li kulli shay'in qadara kaga dukkan wannan silar shi menene attaqwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron ubangiji to ubangiji zai sanya mai mafita a cikin al'amarin shi bakin ciki ne tawaya arziki ne kaza ne tsanani ne dukkan su ubangiji zai yayi maka haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da takawa zata iya gadar mana a rayuwarmu ta yau da gobe shine zata tseratar da mu da dukkan wata halaka ta tseratar da mu da azabar wutar jahannama kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wa yunajjillahu allazina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su'u wa lahum yahzanuna Allah zai tseratar da bayin shi nagari wanda suke da takawa da tseratawashi da dacewashi yace ba wani abu wanda yake na cutarwa wanda zai same su sawa'un a rayuwarsu ta nan duniya haka a gobe kiyama kuma ba wani abu wanda zai bakanta musu me ya gadar musu da haka shine jin tsoron ubangiji shine takawa haka idan muka koma cikin suratul talaq zan mu gani lalle jin tsoron ubangijin nan wannan takawa sababi ne wanda zai kankare maka dukkan zanubanka kamar yadda ubangiji yake zalika amrullahi anzalahu ilaykum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zil lahu ajra ai wannan shine al'amarin ubangiji wanda ubangijin ku ya sabkar zuwa gare ku ya ku al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa man yattaqillaha kaga duk wanda ya samu takawa a cikin rayuwar shi yace yukaffir anhu sayyi'atihi ubangiji zai kankare mai dukkan zunuban shi wa yu'zil lahu ajra kuma kanba ma mai ladan shi haka takawan nan ta gadar maka kankanin zunubai shi kuma me ubangiji zai sanya ya kama ka da shi a gobe kiyama ya azabtar da kai shine wannan zunuba to ubangijin ka ya riga ya kankare maka su haka takawa tana ɗaya daga cikin abubuwa wanda mafi abubuwan da za su daga wa bawa darajar shi a rayuwar shi ta nan duniya da ta gobe kiyama mafi abubuwan da suka fi kowane abubuwa na rayuwar duniya idan muka koma cikin suratu ali imran ubangiji ya ambata mana rayuwar duniyar nan zuyina linnazi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattarati minaz zahab wal fidda wal khaylil musawwama wal an'ami wal hasa zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'a ubangiji sai ya labarta mana ga abubuwa na rayuwar duniya jin ga rayuwar duniyar nan dukkan su yana kan wannan abubuwa da ubangiji ya zana mana sai yake ce mana qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw dukkan jin dadin rayuwar duniyar nan shin bazan ba ku labarin ba abinda yayi wannan dadin rayuwar duniya alkhairi yace amma dai ga waɗanda suke da takawa shine a wurin ubangijin su yace jannatu tajri min tahtiha al-anha shine aljanna wanda koramuna gudana kalkashinta yace wa azwajun mutahharatun khalidina fiha suna madawama a cikin aljannan nan wa azwajun mutahharatun da mate ku wanda suke tsarkakakku wa ridwanu minallahi kuma da yarda ta ubangiji yace wallahu basirun bil ibad Allah masani ne da dukkan abin da bayu suke aikatawa ko miji ne ko mai ilimi ne ga duk abin da bayu suke kai suke kawo ba aka ci kaga bayan ya labarta mana ya zana mana ga dadin dadin rayuwa ko ga dadin rayuwar duniyar nan wanda kullum muke ta haba ya za a yi mu same su yace amma dai mafi alkhairi a ciki shine lillazina taqaw shine ga waɗanda suke da takawa a gun ubangijin su sune waɗanda suke da takawan nan sune wanda zai samu aljanna wanda koramunta na gudana a kalkashinta haka kuma mate ku wanda suke tsarkakakku kuma da yarda ta ubangiji abinda yake komai dadi a cikin gidan aljanna kaga duka wannan sakamakon jin tsoron ubangiji duk lokacin da bawa yake neman albarka a rayuwa albarka a dukiya albarka a duniya albarka a gobe kiyama daukaka a duniya daukaka a gobe kiyama to wallahi tallahi ya koma ya ji tsoron ubangiji da zaran bawa ya ji tsoron Ubangiji to Ubangijin shi zai zatar da shi da dukkan wannan abubuwa shi san ya Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul a'raf walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun yace da mutanen wannan alƙarya sun yi imani sun samu takawa a cikin imanin su sun yi dan Allah sun hani dan Allah yace la fatahna alaihim barakatin minas sama'i da mun bude musu albarkoki daga sama yace kuma haka daga kasa sai dai kai cu sun ƙaryata da wannan annabin da aka aika musu fa akhadnahum bima kanu yaksubun sai muka kama su da abin da suka kasance suna aikatawa kaga albarka ba ta samuwa sai da jin tsoron Ubangiji zan mu sallallahu alaihi wa sallama hadisi ingantacce yana cewa idan Ubangiji ya so bawan shi sai ya yi shela sai ya kira Jibril ya ce wa Jibril ina son wani dan haka ku kai ma ka so shi kuma kai shela mala'iku su so shi Malaika Jibril daga yaji haka zai yi shela a saman bakwai lalle Ubangijinku yana son wani dan wani dan haka ku so shi idan mala'iku suka so shi idan Ubangiji ya soka mala'iku suka soka zaka ga an sanya wa dan adam wajibi ne duk inda ya ganka sai ya soka automatic al'amarin zai kasance to ka gani me yake gadar maka Ubangijinka ya soka shine wannan takawa kuma da zaka yi takawa Ubangiji zaka samu daukaka a duniya ka samu daukaka a gobe kiyama ka samu albarka a duniya ka samu albarka a gobe kiyama albarka cikin dukiya albarka cikin arziki albarka cikin kwanuka albarka cikin ayyuka duka sakamakon jin tsoron Ubangiji ina tunanin lokacin ya za insha Allah za idan Allah kaddara sati mai zuwa muna nan zamu iya sa wannan kalma ta ittaqillaha kasancewai wani irin kira ne Ubangiji yake yi wa annabi mu yi da sa duk abinda irin takawa zata gadar mana a rayuwarmu sannan kiran da Ubangiji yake yi wa annabi wani irin kira ne sannan mu ci gaba insha Allah wala tuti'il kafirina wal munafiqina abinda muka karanta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomanmu gatun mu da alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana in uwa da amanna arziki da suke bara adda na nesa da na kusa mu da fatan Ubangiji ya biya musu bukata ya sanya albarka a ciki muna tawassuli ga wannan zama da muka yi mamatan mu da suka rigaye mu gidan gaskiya mu da fatan Ubangiji ya lallabe kabarukan su da rahama ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomar su da muka yi saura muna fatan Ubangiji ya ba mu guzurin tarda su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك ريدا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك